الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا وانا يمتشين تأيقوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دالي هدود أربعين ديو ودى تيدي دي شاترا غواتن ترى شكرا تدبو بيو دا عشرين تميلادية يوزام تاشي درسي نبير أتشكين كراتمو نتفسير القرآني مي جرما دمكي أتشكين سورة التوبة أولنا مسلاتينا الفرقان اللا قرام وانا قرينا كانوا اللا قرام وانا قري البركة دا سهري دا كاريا دا سوران قرور ومسلمي zamu tashi ayata 23 yau daya ga watan safar na'am to ai wannan mu mun saboda ba a ganshi ba shekaran jiya ba a ganshi ba jiya nawa kenan J29 su dama can su dama 30 ne su sun ga wata eh masu lissafi suwa a Saudiya 29 ya musu saboda haka su yau biyu ne a wajen su a kalandar su kenan amma masu falaki su ɗaya suka ce Ibrahim falaki ya turo min cewa bisa lissafin sa yau daya ko da ke ba mu aiki da falaki ba mu aiki da kalanda muna aiki da duba ne ban tsaya na ji report na karanta reports din a duban wata da aka yi ba jidan sukan turo a WhatsApp group din mu na committee duban wata na kasa na majalisar koli amma dai sultan ya sanar an sanar daga fadar sultan cewa yau daya
kaga ba za mu zama yan bauchi ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أو إخوانكم أو إخوانكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
نعم الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوان أن دسكي إيماني لا تتخذوا آباءكم كدكوركي يا ينكو مزا وإخوانكم دين أونكو واتو ين أونكو ننسبة أولياء كدكوركيسو majibin talamura wato waɗanda suke kuke son su kuke alakar soyayya da kusanci da yarda da aminci yanda har za ku rinka sanar da su asiran mu'minai da asiran annabi sallallahu alaihi wasallam inistahabbul kufra ala al-iman in sun zabi sun fifita kafirci ala al-imani akan imani wa man yatawallahum minkum wanda duk ya jibince su daga cikin ku fa ulaika humuz zalimun to waɗannan su ne ainihin azzalimai wannan ayar shimfiɗa ce ga ɗaya daga cikin manufofin wannan sura shine mu'amala da munafikai kamar yanda surar ta shimfiɗa ga mu'amala da mushrikai wanda yake ɗaya daga cikin manufofin surar kenan haka zalika surar nan ta kawo ka'idoji ne da ake mu'amala da munafikai su ne waɗanda suka bayyana musulunci amma ba su yadda da shi ba sun ɓoye kafirci a zuciyarsu kuma suna cikin musulmi to yaya za a yi mu'amala tare da su to shi ne wannan ayar umarni ne na wato gargadi ga mu'minai da kada su zamanto tamkar waɗannan, kada su zamanto tamkar wato kada su abinda zai sa su zama munafikai. Wannan ayat ta nuna cewa wato da wala'i ne, da wala'i jibintar lamari, da haka ne mutum yake barin gaskiyar imani ya fada cikin da'irar munafinci. Domin musamman saboda yanda aka ce inistahabbul kufra, in sun fifita kafirci alal imani akan imani. Allah madaukakin sarki ya bude khitabin da ya ayyuhal ladina amanu, wato ya kira su da wannan sifa ta su ta imani, domin su san cewar umarnin da zai biyo baya yana daga cikin abin da imani yake hukuntawa. Wato ma'ana imani yana hukunta kan cewa kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin majibinta lamari, da wannan sharadi wanda aka ambata a cikin ayar. Al-awliya jam'u wali, ya gabata a cikin surorin da suka gabata, musamman suratul anfal, ma'anar al-wali wanda shine jam'in sa shine awliya, wanda ana fassara shi da Hausa da cewa majibincin lamari. Amma kalma ce wadda take ta hada soyayya da taimako da dogaro da alaka wadda take ta aminci da wato yarda da neman nasara da kuma bayar da nasara, duk wannan suna cikin ma'anar alwali. Shi yasa nema zaka ga idan mutum ya zo kabila ta Larabawa wanda yake baya cikin kabilar, to sai ya nemi wanda ya zamanto masa maula, wanda zai jibinci lamarinsa ya ce wani wato ya zamanto ni ne maulansa, wato ko ya ce halif dinsa ko kuma ya ce maulansa, ma'ana wanda ya kulla alaka, wanda wannan alakar take bashi kariya kamar yanda zai kare dan kabilar. Tunda kun san dan kabila idan aka taba shi an kaba kabilar gabaki daya, ta haka ne irin shine kaidar kariyar su da suke ba mu juna. To wanda yake bashi da kabila to tsirara yake, saboda haka ba zai iya zama shi kadai ba a cikin kabilar Larabawa dan ya zama nama, dole sai ya nemi wani wanda zai zamanto ya ce ya bashi kariya, ya ce wannan yana tare da ni. To wannan walicin shine Allah madaukakin sarki ya ce to iyayenku da ƴan uwanku kada ku rike su ku ba su wannan alakar ta jibintar lamari ta soyayya ta yarda da aminci idan sun fifita kafirci akan imani. To wannan aya ta ce ta yanke dukkan wata alaka wadda take za ta zamanto idan a wadda wannan alakar za ta kai zuwa ga wato cutar addini. An ambaci iyaye da ƴan uwa, ba ambaci ƴaƴa ba, saboda yawanci ana maganar waɗanda za ka bi su ne in ka jibinci lamarinsu. ƴaƴa kuwa su bi suke yi, ba su ake bi ba. Shi yasa babu ma'anar a ambaci ƴaƴa a nan, saboda ba shi ne galibi ba. Galibi mutum zai riƙi iyayensa da ƴan uwansa ya bi su akan abin da suke a kai, amma ba zai bi ƴaƴansa ba, sai dai ƴaƴan su bi shi. Shi yasa ba ambaci ƴaƴa a nan ba. Amma ba wai yana nufin kan cewar wannan ya halatta kan cewar ƴaƴa su za a iya riƙansu waliyai idan sun zaɓi imani akan kafirci. Ba wai yana nufin in sun zaɓi kafirci akan imani, wannan ba yana nufin wato ba a ɗaukan mafhum akan iyaye da ƴan uwa. Kowaye ma wanda yake in ya fifita kafirci akan imani to kada ka rike shi ya zamanto wali. Bidalil kaga a ayar karshe ta suratul mujadila, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Wato baka samun mutane da suke imani da Allah da ranar lahira suna soyayya ga waɗanda suka saba ma, wato suka yaƙi, suka saba ma, suka kauce, wato suka suke yaƙi da Allah, suke kin Allah da manzansa, ko da ko waɗannan iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ko danginsu. Haka dalika ayar da za ta zo nan gaba ta sake fassara cewar dukkan wata alaka wadda yake za ta sanya mutum ya fifita wani, wato za ta sanya mutum ya jibinci wanda yake ƙiyayya da Allah, ya fifita kafirci akan musulunci, to wannan alaka dole a yanke ta. Wannan shine asalin ka'idar alwala'u wal bara. An ƙayyade da kan cewa in istahabbul kufra ala al-iman, in sun fifita kafirci akan imani. Nan haka na fassara ta da fassara waɗansu malaman tafsiri ne. In istahabbu, kun san asalin istahabba istaf'alani na al-hub, asalin ma'anarsa in sun so. To amma an kawo sin da ta at-talab domin a nuna tamakkuni da tabbacin soyayyar a cikin zuciyarsu, wato in sun yi soyayya matuƙa da kafirci akan imani. To amma ni sai na fassara da fassarar su a Ibn Atiyya da suka ce an shayar da istahabba ma'anar faddala wa athara, wato sun suka fifita suka zabi kafirci akan imani, saboda harafin da yazo bayan izin istahabbu din al-kufra ala al-iman. To in aka ce ala al-iman, to istahabba din sai ya zamanto bi ma'ana faddala al-kufra ala al-iman ko athara al-kufra ala al-iman, wato ya fifita kafirci akan imani ko ya zabi shine da ya fifita, dan faddala da athara duk ma'anar su daya a Hausa, haka za a fa, wato ya fifita kafirci akan imani, duk ma'anar biyu ce. Wanda ya fifita kafirci akan imani ai ya nuna kan cewar soyayyarsa ga kafircin tafi soyayyarsa ga imani, kuma ya so shi matukar soyayya da har a shirye yake ya yake shi, saboda haka ya fifita shi akan imani. To wanda duk suka sifanta da wannan sifar, to kada ku rike su su zamanto auliya majibinta. To wannan kaga sharadi ne, dan haka ya nuna kan cewa idan ba su yi haka ba, in ba su yi haka ba, to babu laifi za ku iya wato a kyautatawa ya zuwa gare su, za ku iya kyautatawa ya zuwa gare su, a kyautatawar ita ma da ba za ta kai ya zamanto kan cewar kun yi alakar wato muwalati, alakar jibintar lamari da su ba, idan su kafirai ne. Amma idan ba su fifita, wato sifar cewar su iyaye ne da cewa ƴan uwa ne, tana hana ku yi muwalati da su in sun fifita kafirci akan imani. Amma in ba su fifita kafirci akan imani ba, to wannan ba zai hana ya zamanto kan cewar kun yi muwalati gare su ba idan mu'mini ne. Domin ko da sun ce sun bayyana musulunci, sun ce su musulmi ne, amma kuma suna fifita kafirci akan imani, suna farin ciki da kafirci, suna fifita shi, suna yaƙi, suna son tabbatar kafirci maimakon tabbatar imani, koda sun faɗi cewa su musulmi ne, kuma koda su iyaye ne ko ƴan uwa ne, to kada ku jibince su. Shine dhabitin in istahabbul kufra ala al-iman, in sun fifita kafirci akan imani, wato abin da yake faranta musu rai kafirci ya tabbata, imani ya kau. Idan aka ji duk abin da zai tabbatar da imani ba shi suke so, yanzu kamar irin yanda zaka ga yanzu waɗansu sun fito kiri-kiri, sun nuna abin da zai tabbatar da imani da bada kariya ga martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da suke so. Waɗansu kuma suna ganin kan cewa a'a, bai kamata ba a cikin ƙarni na 20 a ce za a kawo wannan, har a ce wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kashe shi, su suna ganin haka. To wannan ai kaga suna son kafirci ya tabbata maimakon imani. Abinda imani ya tabbatar na a tsarkake, wato a tabbatar da izza ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kare shi, wannan duk imani ne, a tsare martabarsa. To su kuma abinda suke so a'a, a bar kowa ya shigantaka sa yadda yake so, domin aka ce za a yi haka za a mai da mu can ƙarni na baya, za a hana a ƴancin addini da sauransu. Duk waɗannan abubuwan maganganun da ake faɗa ai kafircin kenan, fifita kafirci alal iman. Amma in ba su fifita kafirci alal iman ba, to suna nan da haƙƙinsu na cewar a kyautata musu, a kuma yi musu sila, a sada zumunci, a yi alaƙar zumunci tare da su. Shi yasa kaga a wato ka'idar shi yasa babu mafhumi a cikin sifar cewa su iyaye ne ko ƴan uwa duk wani wanda yake so kafirci akan imani kada kai kada ka jibince shi to alwala jibinta daban yake da kuma wato kyakkyawar alaka ta kyautatawa domin zaka iya kyautata ma mutun alaka ba tare da ka dauke shi zamanto wato maula ba waliyinka majibincinka Asma'u binta Abi Bakr ta zo ta tama Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ya Rasulullah ta zo wa hiya ragiba tana da bukata afa asilu ummi ce in sada zumunci gare ta wato in taimake ta in bata abin da take bukata yace na'am sili ummaki yace na'am ki sada zumuncin mahaifiyarki a riwayar Abu Dawud ya kara da cewa wa hiya ragimatun mushrika alhali mai kin musulunci ce kuma mushrika amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta sada zumunci da ita to kaga sada zumunci wannan baya hukunta kan cewa wannan muwalati ne muwalati shine ya zama to kan cewa ka fifita shi ka dauke shi shine na ciki wanda ka amince da shi wanda har zai kai ya zama to kan cewa sirrinka da sirrin musulunci zaka gaya masa ka gaya masa sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk domin me domin neman wata maslaha ta duniya to Allah ta'ala yace wa man yatawallahu minkum fa ulaika humu zalimun wannan tahdidi ne narko ne da ban tsoro duk wanda wanda duk ya jibince shi daga cikin ku to waɗannan su ne azzalimai kun san wannan uslubin kun san kasr ne ko ulaika humu zalimun ai innama ulaika azzalimun kadai waɗannan azzalimai wato kamar an ce ne la wato la wato la yujadu zalimuna illa hum kamar haka ake nufi ai la zalima illa hum babu azzalimi su shine ma'ana shine uslubin qasr to wannan ibarar malaman tafsiri ta fuskar balagarta suke mata fassara biyu imma su ce wannan uslubil qasr ne wato ya kebance zalunci a cikin su amma ma'anarsa mubalaga isa matuka wato su ne wato azzalimai wanda yake sun isa matuka wajen zalunci sun isa matuka wajen zalunci saboda sun sanya abu ba a mahallinsa ba domin shine tafarkin da ake rusa al'umma tafarkin da ake rusa al'umma shine ta hanyar abin da ake cewa fifth columnist wanda suna cikin ku amma ba sa tare da ku yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum suna rantsuwa da Allah cewa wallahi suna cikin ku kuma su ba sa cikin ku to shi yasa ko yaushe za ka ga a cikin al'umma wanda suke yaki a ƙasa da ƙasa ko daula da daula da suke yaki wanda duk yake cikin daular da ake yaki da ita amma alaka suna da waccan daular duk ran da aka gano shi sarauyansa ake kashe shi suke treason kenan treason abinda suke musu kenan ɗan leƙen asirin ƙasar kwanan nan aka kama wani ɗan leƙen asirin ƙasar America a Russia daurin rai da rai suka yi masa saboda duk wanda ya yi wannan saboda ainihin shi ne zai abinda yake karya lagon ƙasa kenan to shi yasa wato saboda wannan aikin ga addinin musulunci ainihin zalunci ne saboda yaƙi ne da addini ta cikin gida wanda suke yaƙi ta cikin gida sun fi komai haɗari shi yasa Allah ya ce fa'ula'ika humu zalimu ai sun isa matuƙa wajen zalunci to ko kuma ka ɗauke shi a babinsa na zahirin uslubil qasr cewa wato waɗannan su ne ainihin azzalimai babu azzalimai sai su to ma'anarsa ai duk zaluncin mai zalunci ba zalunci ba ne in ka haɗa da zaluncin waɗannan shi yasa aka kawo uslubil qasr wato in ma wani ya yi zalunci to zaluncinsa ba zalunci ba ne dangane da in ka ce za ka haɗa da zaluncin waɗancan to kuma zaluncin da ake nufi anan ba zaluncin kafirci ba zaluncin sabo tunda ba a wannan wato muwalatin waɗanda ba mu'minai ba fitarwa yake daga imani ba sai dai yana daga cikin wato ayyukan saban Allah kaba'ir ne kaga Hatib ibn Abi Balta da insassa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi fathu makka bashi da kowa a makka kuma yana da dukiya yana da yaya
saboda haka yana son abin da za a tsare dukiyarsa da iyalinsa, sai ya rubuta takarda ya tura ma Quraysh ya ba su labarin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirin yi. To wannan abin da yayi da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Ali da Zubair su bi matar da ya tura da ita, suka je suka same ta ta ciro takardar ta sun ce in bata ba su ba za su yi mata tsirara, dan sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya faɗa. Sannan ta ciro a cikin gashinta ta ba su, suka gani da haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya haqib menene wannan, yace ya Rasulullah wallahi ina da imani amma gashi kowa daga cikin muhajiri yana da ƴan uwa, ni ba ni da kowa a Makka, saboda haka nayi wannan domin ya zamanto na samu wani wata falala da ne musu don su kare, kuma na san cewa Allah zai sanar da kai, wannan ba zai zamanto sanadiyar wato su samu nasara a kanka ba, Allah zai sanar da kai. Sai Sayyidina Umar ya ce zai sare wuyansa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya Umar, me ya sanar da kai? Allah ya dubi waɗanda suka yi yakin Badar, ya ce ku aikata abin da kuke so, na gafarta muku. To kaga ai kaba'ir ne, to Allah ya gafarta masa da wannan nasi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib ibn Abi Balta, na'am. To ka gani shi yasa ake cewa wato sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tsayuwar su guda ɗaya tare da shi Allah sai ya gafarta musu gabaki ɗaya, abinda ma duk za su zo ma ko za su yi shi nan gaba ne Allah ya yafe musu. Shi yasa waɗansu ƙa'idodi da Ibn Taymiyya ya kawo rahmatullahi alaihi a cikin Minhajus Sunna na sanin da abinda ya wajaba dukkan mai kokarin sanin tarihin sahabbai yayi su ya san waɗannan ƙa'idodi. Ƙa'idodi goma ya kawo su a Minhajus Sunna. A wata ran ku tambayi Dr. Abubakar bin ku zai zakulo muku inda suke ku gani. A ƙa'idodi, daga cikin ƙa'idodin shine kan cewa ka sani cewa wato alhasanatul madiya, kyawawan ayyuka da suka wuce suna yafe wato asayyatul baqiya, miyagun ayyuka da za su zo nan gaba. To irin wannan ne zaka ga, to waɗanda suke jahilai ba su san sahabbai ba, sai ka ga irin abubuwa da za su gani wanda yake na raunin su na bashiriya, tunda su ba ma'asumai bane, idan suka yi wannan sai su samu mummunan zato gare su. Ba su san kwatini suna magana ne akan mutanen da tuni sun riga sun shiga aljanna, kamar hattu rihalahum fil janna, sun riga sun kwance sirri sun sauka a cikin aljanna, kai kana nan ka ta magana a nan ka ta fitsarin kwanci kana gaya musu abin nan, kana maganganu a kan su. Wannan suna faɗa, malaman tarihi suna faɗa ƙwarai da gaske, sun ɗauke shi ne daga maganar Ibn Umar cewa ƙurar da ta lullube ɗaya daga cikin kafarsu ta fi ibadar da mutum da ɗayan ku zai, wanda bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Na'am. To saboda haka abinda suke wannan shine, in ka dauke shi da uslubil qasr fa ulaika humul zalimun, waɗannan su ne azzalim, wato duk wani zalunci na waɗansu kamar ba zalunci bane in ka hada da wannan zaluncin su, wato saboda mummunan tasirin da muwalatin makiya Allah da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi akan addinin musulunci. To shi yasa, to sai kuma ayatu ta zo baya sai kuma ta yi bayanin alaƙoƙi waɗanda za su sanya mutum ya watsar da wajiban addini saboda wata alaƙa da kake da ita, ka fifita wannan alaƙar akan tsayawa da haƙƙin Allah da wajibin da Allah ya ɗora maka. Sai Allah ya ce
qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من دين الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم الله يجزي. قل إن كان آباؤكم كتشيني in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance idan iyayenku wa abna'ukum da iyayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku na aure wa ashiratukum da danginku wato kabilarku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyoyi waɗanda kuke wato tsuwurwurtarsu wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwanci wanda kuke jin tsoron wato rushewar kasuwancin ya zamanto kancewa karyewarta. Na'am, kasuwanci wanda kuke jin tsoron karyewarsa ya zamanto kancewa ya karye babu riba. Wa masakinu tardawnaha da kuma wato gidajen zama wuraren zama tardawnaha da kuke yarda kuke son su ba kwa son ku rabu da su ahabba ilaikum sun kasance sun fi soyuwa a gare ku wato sun fi fifiko a gare ku minallahi wa rasulihi daga Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da jihadi a tafarkinsa wato domin ɗaukaka tafarkinsa har ya zamanto kun zauna kun ƙi yin hijira kun ƙi yin jihadi kun ƙi tafiya ku taimaki addinin Allah ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatarabbasu to ku saurara wato ku saurara ku zauna hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da lamarinsa والله لا يهدي القوم الفاسقين تو الله فا بايا شريير متاني ودن دسيك فاسقين تو ودن نسوني علائق علاقو إن دسيكان سن يمتن يزمن تو يا بيبي تا شأن الدنيا أكن شأن اللاهرة يا بيبي تا سن دنيا أكن سن الله دسن منزان الله صلى الله عليه وسلم دسن الدين الله إياي سوو دكنا جنوم بذاك سابا مصوبا da ƴan uwa da ƴaƴa saboda soyayya a gare su ba za ka bar su ba saboda kana ganin in ka bar su da wa za ka bar su da soyayya da tausayi da mata da ƴan uwa wanda kake ganin su ne suka kewaye ka su ne suke baka kariya su ne kuke komai tare da su ne kake jin kan cewa kana da izza kana da yawa dan ka haka mutum yake cewa al insan a wahidun bi nafsihi kathirun bi ikhwani da kansa shi kadai ne amma inda ƴan uwansa sai ya ji shi mai yawa da matan aure na ganin kan cewar ba za ka iya barin su ba ba za ka iya barin tsallakewa ka bar matarka ba ita taki ta ce ita ba za ta yi hijira ba ko za ka tafi jihadi ta zo ta kama ka ta shaka za ka tafi a kashe ka na zamanto abin nan a bazawara da dangi ƴan uwa su ma kace kana ganin kanci anan kai dan dangi ne zaka bar danginka ka je inda zaka zamanto ba wanda ya san da kai gari ma wanda ba wanda ya san ka ka zamanto shigege wa masakinu wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya waɗanda kuka tsurtuce su kun tara dukiya ka tsarkake ka batta ka tsallake ka batta to na dukiya din nan ka duba ka ga Suhaib ar-Rumi kun san kissa sai lokacin da zai tafi hijira shi ba din makka bane amma ya zo yayi yana da wala'in sa ga waɗansu daga cikin ƴan makka amma yana da sana'a yana da sana'ar kira saboda haka yana yin takubba ya tara dukiya yazo zai fita Quraysh suka tsaya da shi suka ce masa ai ka zo nan baka da komai anan ka samu dukiyarka sau da ka wato za ka karya mana tattalin arzikin ƙasa za ka yi fusa ƙwauri ko dai ka zauna ko kuma ka tafi babu dukiyar ya ce musu to kun san dai idan in da takobi a hannuna ba wanda ya isa da ni ke cewa amma in dan wannan ne kuke cewar ba zan yi hijira zuwa ga Allah da manzansa ba to ku riƙe dukiyar
ya bar dukiyar tasa gabaki daya capital din fa kenan fa gabaki daya jarin sa abin da ya tanada shine amwalu niqtaraftumha dukiyoyi da kuka tsururce su kun ga an kawo da sigar madi ne da kun tara su kun yi tsururin su wato kun tara su kuna jin ba za ku iya tsallakewa ku bar su ba wato ba kwa ba za sun fi soyuwa a gare ku bisa Allah da manzansa kun manta da kan cewar Allah da ya baka in ka tsallake ka tafi a can ma zai baka to shine da Suhaib ya je Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana cewa rabihal bai'u Suhaib wannan ciniki naka na rabiha tijaratu Suhaib ko kuma rabihal bai' wannan ciniki naka ya Suhaib yayi riba wannan ciniki naka yayi riba an ce akan sa ne ayar wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufun bil ibad ishara ne zuwa ga irin Suhaib wanda Suhaib da waɗanda suka yi aiki irin nasa to ka gani shine fifita Allah da manzansa akan dukiya wanda ka tsororce ta wa masakinu tardawun wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwanci da kuke jin tsoron karyewar kasuwancin al-kasad shine ya zamanto kan cewar babu kasuwar takari ya zamanto in kace zaka tsallake ka tafi jihadi ka bar kantin ka babu wanda zai kula da shi shikenan yan chaji da wajen ka suke zuwa yanzu in sun zo sai su tafi wani waye sai nake tafi dan yan chaji din da ne sai su tafi wani waje kaga shikenan ka rasa customers shine tijaratun da shine ta samu kasad takari to kana ta wannan lissafin wannan fa duk wato kun ga Allah shine ya halice mu shi ya san zukatan mu irin lissafin dan adam kenan kana ta ne kai yanzu wannan kana ta yi sai Allah ya gaya maka Allah ya san abin da ke gudana a cikin zuciyarka wa masakinu tardawunha da gidaje waɗanda kuke jin daɗi tunda ko in ka fita jihadi ko kuma in ka fita saboda Allah yanzu irin masu fita da'awa cikin ƙauyukan nan waɗanda wani waje babur ma baya zuwa sai a kafa ko sai an hauja ki dan nan ko fa suna da gida da katifa ta bono watakila hadda AC ma amma su je a cikin irin wannan to duk kana fifita cewa dan wannan ba za ka fita kai taimaki addini ba shi yafi soyuwa a gare ka to ka saurara wato ma'ana duk wani abu na duniya da take tsammani idan dai za ka sanya shi sama da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma taimakon addininsa da jihadi domin taimakon addini an ambaci jihadi domin shine kololuwar aikin addinin musulunci kuma shine a cikin ayyukan addinin musulunci wanda yafi kowa tadhiya shine yafi kowa sadaukar da rai tunda sadaukar da ranka kake yi gaba daya da dukiyarka to shi yasa aka ambace shi wato idan har za ku fifita wayannan alaƙoƙi a kansa akan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam an ambace Allah saboda wato bin umarninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bin umarninsa da taimakon sa musamman a wannan ayar duk da yake tana magana ne akan waɗanda ta sauka ne akan waɗanda wato tana ishara ne akan waɗanda suka ki fita jihadi kamar yanda ya faru lokacin yakin Tabuk wanda suka ki fita jihadi daga cikin waɗanda suke ahlul madina da kuma kabilun da suke kewaye da madina wanda suke munafikai da ma waɗansu daga cikin musulmi wanda suka yi nauyin fita kamar yanda ya faru ga Ka'ab da Hilal wa inna wa ala thalathati alladhina khulifu to irin wannan tana faruwa to idan har kuka yi haka to shine sai Allah ya narku fatarabbasu to ku saurara wato ku saurari abin da zai zo muku me aka ce hatta yati Allahu bi amriha sai Allah ya zo da al'amarinsa ba a faɗi me ya al'amarin ba saboda zuciyarka ta tafi duk inda za ta suranta menene wannan al'amari da Allah zai zo da shi to akwai gwabi a cikin maganar da ban tsoro menene wannan al'amari da Allah zai zo da shi Allah da kansa yake cewa har sai Allah ya zo da al'amarinsa wani irin al'amari ne zai zo to sai ya zamanto kan cewa in akwai imani da sanin Allah sai mutum ya shiga taitayinsa shi yasa wato waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da cewar shine wato azaba wanda Allah zai aiko ko nasara wanda zai aiko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga addinin musulunci ya zamanto kan cewa kai lokacin babu kai to amma da Allah bai ayyana menene ba ya faɗe shi zai iya ɗaukan komai zai iya ɗaukan sama da wannan kuma wannan in kaga wannan yana nuna cewar wato shi addinin Allah wato mansur Allah ya riga ya taimake shi sai dai kai a ina kake za ka zama to cikin wanda da su ne Allah yake taimakon addinin koko cikin fatarar basu ya tayyati Allahu bi amri kana zaune kana sauraro ka gani yaya me zai kasance sai ga Allah ya kawo nasararsa to shine kuma a lokacin nan fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira to fa asallahu an yati bil fathi aw amri min indihi fayuzbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ya kusata Allah ya kawo fatahi daga gare shi ko wani al'amari daga gare shi sai su waye gari suna nadama akan abin da suka boye a zuciyarsu cewa kai bar dai mu gani wataƙila al'amarin nan fa ba lalle bane to wannan narko ne daga Allah to da Allah ya ce wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai al-fusuq shine al-khuruj ani ta'a wato masu fita daga cikin da'ar Allah to wannan ya nuna kan cewa masu aikata wannan fasikai ne domin sun fifita alaƙar sun fifita a rabon duniya akan san Allah da san manzonsa sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya ce Allah baya shiryar mutane waɗanda suke fasikai wannan zai iya mutane waɗanda suke fasikai zai iya zamantowa am urida bihil khusus su ne waɗanda suke fasikai kuma har suka mutu a cikin fasikanci to Allah ba zai shirye su zuwa ga tabarkin da za su ci ga aljanna ba ranar alkiyama ba za su kai zuwa ga hanyar da za ta kai su aljanna ba tunda sun mutu a suna fasikai ko kuma ya zamanto amul mutla am din sa ne akan umum cewa Allah baya shirye fasikai wato matsawar dai mutun yana fasikanci to Allah ba zai shirye shi ba matsawar mutun yana fita daga da'a wato shi fasikanci shine ka cewa kan wato ka zamanto kan cewa ka fita daga ka sanya a samu ka wani kaidi shine fita daga da'a wato kai ba za ka sanya maka kanka kaidi ba abinda duk ranka yake so zafi wannan shine fasiki ya fita daga da'a ita ko rayuwa ta mai addini shine ka hana kanka abinda bai dace ba ka hana kanka saban Allah ka hana kanka kin da'ar Allah to ka zamanto wannan takurar shine waɗansu ba sa so to wannan rashin takurar rashin control din wanda yake zai baka kaga kai ka sami yancin kai abinda kake so fasikanci to shine zai dauka zai saka a hanyar rashin shiriyar Allah dan sai shaydan sai ya bi mutum sai ga ya jefa shi a kowane rami cewa Abdullahi yace wa fihi dalilun ala annahu in waqa'a ta'arudun bayna masalihid din wa masalihid dunya wajaba ala almuslimi tarjihu masalihid din ala masalihid dunya a cikin wannan akwai dalili akan cewa idan aka ci karo tsakanin maslahar addini da maslahar duniya to wajibi ne akan musulmi ya rinjayar da maslahar addini akan maslahar duniya shi yasa kun ga a cikin tartibin a maqasidish shari'a a daraja ta farko maslahar addini sannan maslahar rayuwa sannan maslahar hankali sannan maslahar mutunci a zuriya sannan maslahar dukiya ita ce ta ƙarshe amma yanzu maslahar dukiya ita ake so number 1 kana ganin mutum yana sayar da matarsa yana sayar da ƴarsa don ya samu kuɗi ana ta yi a ƙasashe daban-daban
yanzu akan kula buga misalin da kake da ɗan cadi ka ci gaba da yi don kusan shekara 10 baya su suka haɓaka kasuwancin ka ni yanzu akwai wanda shekara 10 yake zuwa 10 in yazo in kana da baƙo ɗan cadi yanzu har wani abu ake ma wai ba dama ne saboda karatu na farko ba sa ɗauka bashi shi ne babban daɗi biya da su kuma duk yawan kuɗin sai fa za su baka da sun baka a can kai ana dubu za ka ce sai kaga suna biyan ka sai ta ƙari da wajen miliyan 10 to ka ci gaba da bugun
to daidai ne Alhaji Bello to yayi daidai to kun ga wannan abin da Shehu Abdullahi ya faɗa wato idan maslahar addini ta ci karo da maslahar duniya gaddamar da maslahar addini wannan ka'ida ce yayin da mutum in wani abu ya same ka wajen au wajen aunawa to gaddamar da maslahar addini akan maslahar duniya sai ya zama to kan cewa duniyar ta zo maka wa hiya ragima hancinta a turmuje tana biye domin duniyar wa inna lana lal akhirata wal ula irin waɗannan ayoyin ka rinka tuna su wa inna lana lal akhirata wal ula lahirar ta mu ce haka ma ta farkon saboda haka man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allahi thawabud dunya wal akhirah wanda yake neman ladan duniya to ladan duniyar da lahirar duk wajen Allah take yanzu irin su su sahabbai almuhajirin da suka zo da cikin talauci suka zamanto cikin tsanani suka yi hakuri daga baya Allah ya bude musu kasa aka kawo ma Abdurrahman ibn Auf abinci mutaran yayi azumi ya ga abinci na ni'ima sai ya tuna irin su Mus'ab ibn Umair wanda tufarsa babu dan gata ne mahaifiyarsa na da kuɗi tufarsa babu wanda yake sa'ansa a Makka da yake sa tufafi irin nasa amma lokacin da ya rasu sai wata yar taguwa wanda idan aka rufe kansa sai kafafun su bude in aka rufe kafafun sai kan ya bude annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe kansa a dauko ingirici a rufe kafafun nasa aka binne shi haka yace amma gashi mu Allah ya bude mana yace ina jin tsoro kar ya zamanto wanda za a ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya jin dadin ku kun tafi da shi a rayuwar duniya to haka suke da irin wannan wato Allah ya bude musu kasa daga baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah inna hadhihi ad-dunya hulwatun hadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa indur kayfa ta'malun wannan duniyar da kuke gani mai zaki ce yabanya ce wato fresh kuma Allah zai tabbatar da ku a bayan kasa ya ga yaya za ku kaga haka Allah ya buda ta saboda haka idan mutum yayi sadaukar da kai akan addinin ba wai Allah zai hana shi abinda ya rasa ba ya kyale abinda yake so na duniyar din dan yardar Allah ba wai shikenan kuma duniyar ba zai same ta ba sai ta zo masa din wa hiya ragima amma a lokacin nan Allah ne a zuciyarsa saboda haka idan ya zo sai ya amfani da ita wajen san Allah amma kaga wanda yake duniyar ta zo masa bai san Allah ba bai ai masa wannan jarabawan ya fifita Allah ba sai ga duniya in ta zo masa sai ga ta kara masa sai ga wato ta sa shi akan wato wata rayuwa wadda da fi tsarin da baya yi ma sai ya surota yace zai rama barikin da bai yi ba wai suke cewa qara'in bariki akwai masu qara'in bariki ko sai je suna faɗa Allah ya kiyaye mu na'am
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
ثم يتوب الله
من بعد ذلك على من يشاء
Allah ya ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira wallahi hakika Allah ya taimake ku a wurare na yaki masu yawa wa yawma hunaini kuma ya taimake ku ranar hunain idh a'jabatkum kathratukum, yayin da yawanku ya kayatar da ku, kai ujubu kuna mamakin kanku, kuna cewa lan nughlabal yawma min qilla, yau dai akan karancin yawa ba za a yi nasara akan mu ba, akan ba mu da yawa ba za a ci nasara akan mu ba. Falam tughni ankum shay'a, amma wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba. Wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat, kasa ta takura a gare ku tare da yalwatta, tare da yalwatta amma kuka ji ta kasar ba inda za ku sa kanku. Thumma wallaytum mudbirin, sannan kuka juya baya kuna masu guduwa a bayan bayanku. Thumma anzala Allahu sakinatahu, sannan Allah ya sau, sannan bayan wannan Allah ya saukar da nutsuwarsa sakinarsa ala rasulihi, akan manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala almu'minin, ya kuma saukar da sakinar akan mu'mine. Nan ya maimaita da nuna sakinar da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda ya saukar bace ga mu'mine. Bai ce ala rasulihi wal mu'minin ba, ala rasulihi wa ala almu'minin, ta annabi sallallahu alaihi wasallam daban take da kuma ta mu'mine. Wa anzala junudan lam tarawha, kuma ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba, rundunonin mala'iku da rundunonin razani, shi ma yana daga cikin rundunar Allah ake, ba wai mala'iku kawai ba ne, shi yasa aka ce junudan, inda ake ai wa anzala mala'ika, da sai ya ce wa anzala mala'ika, sai ya ce wa anzala, tunda a Badar ai ya faɗa mala'iku, amma nan sai ya ce wa anzala junudan lam tarawha, ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba. Wa azzaba alladhina kafaru, ya azabtar da waɗanda suka kafirta, aka karkashe su aka kama su ribatattun yaki. Wa dhalika jazaul kafirin, wancan irin abin da aka yi shine sakamakon masu kafirci, makafurta sakamakon su kenan. Thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, sannan kuma bayan nan Allah ya karbi tuban wanda ya so, sannan Allah ya tuba ga wanda ya so, su ne waɗanda yake suka tuba daga cikin waɗanda suka kafiran suka musulunta, Allah kuma ya karbi tuban su ya dawo su zamanto cikin mu'mini. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suke tuba akan abin da ya gabata. Rahim mai jin kai ne, wato mai jin kai ne a gare su yanda da suka tuba din abin da aka karba na ganimar aka mayar musu tayinsu. Wato wannan ayar a matsayin zaburarwa ne da gancewa kada wani abu ya sa ku ki jihadi, domin Allah ne yake taimakonku, Allah ne yake taimakonku. Saboda haka in maslahar da ke cikin jihadin saboda taimakon Allah da zai zo muku, ku hararota cewa Allah in ya ba ku nasara, abokan gaba kun gama da su, da suke takura ku kada ku yi addini, ba za su samu ikon takura ku ba, ta'addancin da suke muku ba zai yiwu ba. Saboda haka ku sani fa wannan, shi yasa Allah ya kawo shi tamkar ma wato ba su sani ba ne cewa Allah yana taimakonsu, Allah ya rantse kuma ya kawo qad lit tahqiq. Wallahi fa lalle fa Allah fa ya taimake ku a wurare masu yawa kamar ba su sani ba, saboda muhimmancin abin sai aka dauke su a manzilar waɗanda ba su sani ba. Sai Allah ya kebe da ambato ranar Hunain, domin Allah ya sanya aya wanda za ta zamanto ga musulmi har abada, ko za a yi ta karanta ta. Hunain wuri ne wanda yake gabas da Makka, kilomita 26, wadi ne, wadi ne wanda yanzu ake ce ma wajen Shara'a, wanda abin nan a hanyar Ta'if za a gansu Shara'a, an yi makabarta ma a nan, makabartar Makka yanzu nan ake kai mutane. Wadin Shara'a shi ne ƙarshen wadin, tudunsa kuwa inda yake ya kai daidai da can wajen hanyar Ta'if, tudunsa shi ba Shara'a ba ne, wajen kilomita 10, wajen kilomita 26 gabas da Makka wajen yake. To an yi shi yau Hunain bayan fathu Makka, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wanda suka musulmi ya zauna a Makka, an tabbatar kan cewa dukkan waɗanda yake a mutanen Makka waɗanda za su musulunta sun musulunta, bayan kwanakin da yayi bayan fatu Makka ya wajen kwana 20 sallallahu alaihi wasallam, wadansu riwaya an ce 18, to sai ya ji labarin cewa kabilar Hawazin sun taru karkashin shugabansu Malik ibn Auf an-Nadri, sun ya hada su kuma mutanen Thaqif
gabaki ɗayan su sun bi shi da waɗansu daga da Banu Sa'ad ibn Bakr inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje aka shayar da shi su ma waɗansu daga cikin su sun zo sun hadu sun fito sun hadu da matan su da ƴaƴan su sun ce za su zo su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce su wajen 20,000 shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da su daga muhajiruna wal ansar su 10,000 wanda kuma suka musulunta a lokacin fatuhu makka su 2,000 saboda haka suka fita su 12,000 to shine da suka fita suna cewa yau dai in dai kan yawan adadi ne yake samun nasara ba za a ci mu da nasara ba lan nughlaba al-yawma min qilla ba za a ci ba za a rinjaye akan mu ba dan rashin yawa to shine wannan abin ya wato ya sanya su suke jin izza shine al-ujub id a'jabatkum kathratukum al-ujub to suna tafiya suna shigowa wannan wadi ashe su hawazin sun yi musu kwantan bauna akan tsaunuka wato idan ka je wayannan tsaunukan in zaka tafi Taif daga Makka yanzu hanyar haka za ka ga ana take waye hatta ita kanta tariqus sail haka take ballantana kuma ita hanyar da take ta ainihin tsaunuka wanda zaka rinka ganin a mota a sama sai ka rinka ganin ta kamar dan tsuntsuci in ta kai can wajen suka yi musu kwantan bauna suna zuwa wajen lokacin walha sai kawai suka ji ruwan kibbo a kansu ba tsammani sai suka ji ruwan kibbo ai sai suka juya baya suka dare ba wanda suke saura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar mutum 100 an kirga su Abubakar da Umar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu da su da Abbas ibn Abdul Muttalib da Abu Sufyan an da kirga tafsira sun kawo waɗanda suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadararsa ash-shahaba Abbas yana rike da likafar dama Abu Sufyan yana rike da likafar hagu ka duba Abu Sufyan musulunta yanzu ya musulunta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiyar musuluncin sa har ya amince masa ya kasance tare da shi shine zaka ji in Shi'a suna zagin sa dan kawai saboda da abin da yayi na yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci yana shafe abin da ya wuce gashi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta da shi shine yake rike da likafar sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaburar ta yake tai gaba su kuma da Abbas da Abu Sufyan suna rike ta kada tai gaba dan suna ganin hadarin dake gaba saboda sahabbai sun dare waɗanda suke tare waɗanda suke gaba sun dare to sannan sai cewa yake ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah ana annabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib ni ne fa annabi ku toho gare ni ni ne dan abdul muttalib saboda suna dan ya zamanto cewar wato su kansu kafiran maganar da yake yi wato su yi wo dauki a kansa don su kyale sahabbansa sadokar da kai irin tasa sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka to sannan daidai ga abin sai ya ce ma Abbas da yake Abbas yana da gorjin murya yace ya kururuwa ya kirawo ashabush shajara sai yace ya ashabush shajara ya ahlush shajara ya ahlus samura ya kuma abuta magariya dan bishiyar laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara shajara din lokacin bai'ar hudaybiya akan sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa akan cewa ba za su gudu ba ba za su gudu su bar shi ba shine bai'ar da suka yi masa wata riwayar waɗansu ma sun yi bai'a akan cewa sai dai akan alal maut a kashe su suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce ma Abbas ya kira su da wannan suna ya ahla shajara ya ahla suratul baqara har haka yake karawa ya kuma abuta suratul baqara ka san mallan suratul baqara ba dama ce Alhaji Bello a faɗi cewa ya ahla suratul baqara ya kuma abuta suratul baqara an tantance da su da alqur'ani mallan ai ana faɗin wannan shikenan kawai kamar wato bacci kamar sun farka daga bacci ne sai suka juyo hatta wanda ma raƙumin sa yake ganin yana laƙaƙi sai ya sauka da kan raƙumin kawai ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi cikin tafin hannunsa na tsakonkwani ya jifa a jihar su yace shahatil wujuh, wato Allah ya bata fuskoki, fuskoki su zamanto mushawaha, wato sun zamanto disfigured, sun zamanto ka san yanda fuska za ta zamanto kanta kamar in ta kone. To ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya, ba su mutu ba, ba a kashe su ba a yakin Hunain, yake bada labari yace ai babu wani daga cikin mu face, wato tsakonkwani sun fada cikin idanunsa da bakinsa da kunnensa, yana kokarin cire tsakonkwanin, sai sahabbai kawai suka kama sarin wuya. Kuma yace sai suka ji wani kamar tsakanin sama da ƙasa, sai suka ji kamar wato ana buga ƙarfe akan dutse, ƙaran mala'iku. To sannan kafin ka ce meye, sun gudu, an kakkama na kamawa, an kama wajen ribatattun yaƙi 8,000 da ganima mai yawa gaske, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba masa sahabbai har wajen rabon ne kuma ya fifita mu'allafatu qulubuhum, irin su Abu Sufyan da waɗanda suka musulunta. Sai waɗansu daga cikin ansar suka ce kun gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shauƙi ya zuwa ga ƴan uwansa, ya fifita su wajen kyauta, mu kuma bai bamu ba, mu kuma da yana wajenmu, yanzu wato ƴan uwansa wataƙila ma zai ma taho wajensu ne. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ta zo masa, sai ya je wajensu ya ce naji kunce kaza, ya ce wataƙila za ku iya cewa kuma ku yi gaskiya cewa kowa ya ƙi ka, mun karɓe ka, an kore ka, mun baka mafaka, kana neman mataimaka, mun taimaka maka, wataƙila ku faɗa kuma kun yi gaskiya, amma ba ku kasance cikin ɓata ba, Allah ya shiryar da ku da ni, ba ku kasance kuna yaƙan juna ba, Allah ya haɗa zukatanku da ni. Yana siffanta musu, yana siffanta, sai kawai suka rinƙa Allahu amanna, Allah ya fi, wato baiwar da Allah ya tafi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ba kwa so mutane su tafi da raƙuma da awaki, ku ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, sai kuka sahabbai ya basu da imaninsu, mutane su tafi da dukiya, ku ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, yaƙin Hunain kenan. To sannan an ce Allah ya saukar da sakina akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sakinarsa da Allah shi an bambanta, saboda sakinar da Allah ta'ala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato shine sakina ce wadda take sakinar nutsuwa akan musulmi da kuma aminci da cewa nasara Allah za ta sauka. Allah ya saukar da wannan. To ita kuma sakinar muminai shine sakinar dagewa da jarunta da rashin tsoro. To sannan ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba, ya azabtar da kafirai. To sannan Allah ya karɓi tuban wanda ya so daga baya, su ne waɗanda shi tashi Malik ibn Auf an-Nadri ya musulunta daga baya, ya musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ma duk waɗanda suka musulunta da abin da aka karɓa. Shine wannan aka ruwaito Ibn Kathir da ya ce Malik ibn Auf ne, amma waɗansu masu tafsiri sun ce Yazid ibn Amir as-Suwa'i ne, yake cewa ma in ra'aytu wala sami'tu bi wahidin fi an-nasi kullihim mithl Muhammad, ni ban ji wani ba a cikin mutane kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ce masa wato lokacin da yana faɗa yake cewa irin tsoron da muka ji, kai ka ce dutse ne a cikin mu saboda razani, ya musulunta daga baya ya tafi Taif. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake law atani musliman laradattu alaihi ahlihi wa malihi, da ya zo mun ya musulunta sai in dawo masa da iyalansa da dukiyarsa. Sai ko ya zo ya musulunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masa da duk abubuwansa to shine thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya karbi musulincin sa rahim mai jin kai abinda aka kwace nasa ya da kwace nasa ya dawo masa da shi
subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika